Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Masana sun yi kashedi cewa idan majalisar dokoki bata kada ƙuri'a akan rancen da ya kamata bitar malin Amurka ta karbo akan bashin ta na yanzu da ya kai dala triliyan 28 da biliyan 500, Amurka za ta gaza cimma buƙatunta na kuɗi a cikin makonni masu zuwa. Masana kalilan suna ganin hakan ka iya faruwa, amma idan hakan ya tabbata zai haifar da kalubalolin tattalin arziki ba ma a cikin Amurka kadai ba. A wata wasiƙa ga 'yan majalisa a makon da ya gabata, sakatariyar bitar malin Amurka Janet Yellen ta yi kashedi akan matsalar da za ta faru idan Amurka ta gaza cimma buƙatunta na kuɗi koda kuwa na ɗan lokaci ne. Yayin da ake hasashen wannan matsalar, Democrat da Republican a Washington suna cece kuce akan wanda zai yanke hukuncin ƙara adadin rance da ya kamata Amurka ta karɓo, wani mataki da ka iya tauye farin jinin jam'iyyar da za ta yi hakan. Suko 'yan Republican a jagorancin shugaban marasa rinjaye a majalisa Mitch McConnell sun lashe takobi cewa babu mutum ko ɗaya a cikinsu da zai kada ƙuri'an kare karɓo rance. A nasu ɓangare, 'yan Democrat sun ce yawancin kashe kuɗi da ya sanadiyar ƙaruwan bashi sakamako ne na wasu shirye-shirye da majalisa mai rinjayen Republican ta yi kanan shugaban ƙasa ɗan Republican Donald Trump ya sanya wa hannu. A don haka suna kira ga kowa ya kada ƙuri'an kare karɓo rancen. Batun Afghanistan da batun ɗaukar mataki akan sauyin yanayi da annobar COVID-19 su ne za su ɗauki hankali a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da zai tattaro shugabannin ƙasashen duniya da dama zuwa birnin New York bayan sama da shekara guda ba su kai jiki a taron ba. Annobar coronavirus ta hana haɗuwar diflomasiyya ta gaba da gaba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Kana a watan Satumban bara, wannan annobar ta hana halartar taron da ke tattaro kusan shugabannin ƙasa da firaministoci 200 da manyan tawagoginsu, inda aka gudanar da taron na bara ta yanar gizo. Yin rigakafin cutar ya sa an samu ƙwarin gwiwar cewar akwai kariya da za a iya taƙaita halartar mutane zuwa taron, ko da yake bazuwar nau'in cutar ta Delta ya sa wasu da dama sun jinkirta yanke shawarar halartar taron har sai da ana gab da fara taro. Shugabannin na da zaɓi na zama a gida kana su turo da sakonninsu ta bidiyo, wanda kusan 50 a cikinsu ke niyyar yin hakan. Galibi irin waɗannan shugabannin sun fito ne daga ƙasashe da ba su da ƙarfin tattalin arziki, da hakan ya hana musu samun rigakafin, lamarin da ke tabbatar da batun rashin daidaito wurin raba rigakafi a duniya. A jiya Juma'a, shugaban ƙasar Somaliya Muhammad Abdullahi Muhammad ya zargi makwabciya Djibouti da tsare mai bashi shawara akan tsaro ba bisa ƙa'ida ba. Wata sukar da ake gani tana da alaka da rashin jituwa tsakanin shugaban kasar da Prime Ministersa. Hukumomin Djibouti sun tsare mai bada shawara akan tsaro Fahad Yassin ne domin hana shi komawa birnin Mogadishu ta jirgin sama, inji daraktan sadarwa a fadar shugaban kasa Abdulrashidi Hashi ba tare da wani ƙarin bayani ba. Irin wannan aikin baya taimakawa ƙarfafuwar dangantaka tsakanin gwamnatocinmu, Hashi yana faɗa a wata sanarwa. Ministan harkokin wajen Djibouti ba tare da ambatar sunan wani ba ya musanta cewa ƙasarsa tana shisshige a harkokin Somaliya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata dokar umarnin shugaban ƙasa da shugaban Amurka Joe Biden ya sanya wa hannu a jiya Juma'a ta ɗora tsauraran takunkumai akan ɓangarori masu hannu a yakin Tigray a arewacin Habasha, ciki har da gwamnatocin Habasha ɗin da ta Eritrea. A cikin dokar, Biden ya ce yankin ya fuskanci tashe-tashen hankula da zalunci da kuma take haƙƙin bil'adama masu yawa, ciki har da yakin basasa da yi wa mata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata da kawo tsaiko ga ayyukan jin kai. Waɗannan takunkuman ba an ɗora su ne kai tsaye akan mutanen Habasha ko Eritrea ba, sai dai an ɗora wa ɗaiɗaikun mutane da kamfanoni ne da ke rura wutar tashin hankalin da kuma haddasa matsalolin jin kai. wannan doka mai tsauri ta sa shugaban Habasha ya maida martani nan da nan inda ya zargi Amurka da yin matsin lamba na babu gaira babu dalili da kuma nuna halin munafurci.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu tare ne jamhuriyar Niger. Ci gaba da zagayawa yankunan da ake fama da aika-aikar 'yan bindigar daɗi. Shugaban ƙasar Niger, Muhammad Bazoum, ya gudanar da rangadin kwanaki biyu a jihar Talabiyari. Inda ya gana da al'ummar karkarar Anzoro. Shugaban ya jaddada aniyar ƙarfafa matakai domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan ta'adda da ke tsallakowa daga ƙasar Mali. Karkarar Anzoro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi fama da hare-haren 'yan bindiga a jihar Talabiyari, inda karɓar haraji da satar shanu da kisan fararen hula ke ƙoƙarin samun gindin zama, sanadiyar lalacewar al'amuran tsaro a arewacin Mali. Dalili kenan shugaba Muhammad Bazoum ya kai rangadi a garin Sarakoira domin baiwa jama'a. Wannan ziyara ta shugaba Muhammad Bazoum ta matukar sa walwala a zuciyar mutanen karkarar Anzoro. A ranar ɗaya ga watan nan na Satumba ne, matakin ɗage haramcin amfani da babura ya soma aiki a yankin Talabiyari, bayan da jama'a ta nuna bukata sai dai mutanen Anzoro sun bukaci a maido da wannan doka.
Da ya yi kyau da an bari moto suna sirkuli, amma mun wajen mu kinkanto Anzuru motan nan da aka sake bai nuna tun da kun ji gane. Yanzu ko yara na shekara biyu ne in ya ji karar moto ya sani, amma yanzu tun da aka bari moto brema ciki Anzuru ba a san da bandi ne ko ba ni bandi bane. Brema in dai muna samu ga wajen Excellence Bazoum wannan cikin Anzurde adiba kaka za a yi
hana
circulation din moto fiske, wallahi bai gyara mu
brema suna ci gaba da amfani da
wai dusu kenan. Yi an bar an ba kowa hanya yansu awo hawo bisu moto brema bai gyara muna. Oh, wannan ne muke so,
amma mun san cewa ai an kawo sojoji a cikin wannan yanki, duk da haka matsala ba ta kawo ba.
To wallahi sojoji suna nan suna yi bakin kokarin su, muna gode musu, amma duk da wannan wallahi sai an kara brema. Oh, wannan ne brema kukan mu ga muna zamu ga president de la republique
da yake amsa tambayoyi a taron manema labarin da ya kira a gargashin wata bishiya dake kwaliyar garin Sarakoira. Shugaban kasar Niger din ya amince da bukatar jama'ar karkarar Anzaro, ya kuma yanke shawarar kara yawan dakaru a arewacin jihar Talabiyari domin rufewa 'yan ta'addan Mali hanyoyin da suke bi wajen tsallakowa jamhuriyar Niger.
Mafarin zauwatannan yankin nan na kominta Anzuru shine kama al'umma wannan yankin nan goyon bayan gwamnati dangance da irin matsalolin da suke fuskanta, irin matsalolin da suke fama da su, musamman sakamakon yanayin karancin tsaro da aka shaida yau da 'yan shekaru. Wannan ne mafarin zauwatawo, ce musu mun lura da matsala da kuke fama da ita, mun lura da yanayin da kuke ciki, mun zo mu ce muku mun shaida kuma insha Allahu za mu doke alkawali bayan irin ayyukan da muka riga muka yi. Saboda ba yau bane aka fara matsalolin, akwai ne lokacin da sun yi tsanani haka har ma mutane sun kaura sun je Talabiyari inda suka tsuguna 'yan makonni. Muka doke matakai masu kwari wanda suka ba mu daman muka maida su kowanne garinsu, kuma muka kula da tsaron su. Tun lokacin na alhamdulillahi yanayin lalle bai gyaru gaba daya ba, amma an samu babban sauki ko da yake ba a rasa irin aika-aika da waɗannan mutane suka yi, saboda sun canza salau da abinda aka san su da shi da suka fara ta'addancin nan nasu. Sojawanmu ne suke kaiwa hari, suka bar wannan, suka shiga sace-sacen mutane kuma su zo su iske talaka manoma waɗanda suke ƙauye mai nisa cikin gonakansu, mata da yara suke kashewa. To wannan ne sabon salon da suke amfani da shi. Wannan babban matsala ce wanda maganinta yana da wuya, amma duk da haka yau wajibi ne gare mu mu yi ta yanda muka kama waɗannan mutanen sauki. Na zo in shaida da idona yanda yanayin yake, na zo in gane cewa irin matakan da ya kamata mu ɗauka, kuma za mu ɗauki irin waɗannan matakan insha Allah. Yanayin ya yi sauki kwarai a san da haka, ko ba kowa ya sani, kun shurare su sun ce alhamdulillah abun yana da sauki, amma da yake muna cikin yanayi na zaman ƙasa da ƙasa, tunda daga nan fa Mali ba ta da nisa. In ka ƙetare komin ta Ayoru za ka shiga Mali, wato babu kilo hiye da ɗari, kuma bai ya kai ma kilo ɗari, muna iyakan Mali. Muddin babu soji a iyakan nan tamu, muna da matsaloli. Amma babban matsala wanda ita ce na shaida masha ma'aya, yanda muka gane abun, matsala ce ta da bamu da sojawa da suka mamaye komin ta Ayoru, ita ce ƙoha wanda ita ce ƴan ta'adda suke bi su zo nan Lanzuru, su zo nan Anzuru su yi aika-aika. To matakan da muka ɗauka, da za mu ɗauka, musamman bayan wannan babban taro da muka yi jiya a Tilaberi, shi ne mu kawo soji mu mamaye komin ta Ayoru, mu rufe ma ƴan ta'adda hanyar ta shigowa nan Anzuru.
Wannan ya sa shugaba Muhammad Bazoum farfado da ayyukan ginin madatsar ruwa na kan kogin Kwara, ya kuma bayyana gamsuwa da yadda ake gudanar da aikin a halin yanzu. Kamar yadda ya yi a Jihar Difa da Maradi a kwanakin baya, shugaban Niger ya ziyarci barikin sojan shiya ta ɗaya, wato Zone de Defense No. 1 da ke garin Tilaberi, domin ba su goyon baya. Muhammad Bazoum ya yi ba wa jajircewar dakarun ƙasar a yakin da suke gwamzawa da 'yan ta'addan Mali. To koya masana ke kallon irin wannan ziyara ta al'umma da jami'an tsaro? Tambayar kenan da muka yi wa Alkasum Abdulrahman, wani mai fashin baki a kan sha'anin tsaro a jamhuriyar Nijar.
Rehashile ita wannan ziyara da shugaban ƙasa ke kaiwa a cikin yankuna wanda suka yi fama da matsalolin tsaro, irin jihar Difa da Maradi, yanzu kuma gashi a Tilaberi, wani abu ne saboda ya kara ma jami'an tsaro ƙarfin gwiwa mai ba su kaɗai ba, musamman al'ummomi wanda suka jima suna zargin cewa mahukumta sun yi zamansu a babban birni sun manta da abin da suke ciki. Don kudan ya tuna musu cewa duk ƙoƙarin da suka sani ana nan ana yin shi kamar yadda ake yin shi a can baya, kuma yanzu haka ana ci gaba da yin shi, kuma za a tabbatar da an kare musu mutuncinsu da lahiyarsu. Wani abu yana da tasiri akan ita al'umma, saboda kasancewa kamar ta tuna cewa hukumomi suna tuna da ita, yana da kuma tasiri akan su jama'an tsaro wanda suke ta tashi kayan da na'in, saboda su ga sun kawo zaman lahiya a cikin ƙasar, tare da cewa sun kare lahiya al'ummomi. To kuma kulawa ta hukumomi, musamman irin haka ce shugaban ƙasa ya zo ya haɗu da su, ya tattauna, ya musu tambayoyi, ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, to abubuwa ne wanda ke da mahimmanci ƙwarai, kuma suna ƙara kuzari da su jami'an tsaro.
Matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Tilaberi ta yi sanadiyar rufe makarantu kimanin 22 da asibitoci da dama a karkarar Anzoro. A saboda haka, shugabannin al'umma suka buƙaci shugaban ƙasa ya dubi wannan matsala da idan basira, wadda ya ce za a ɗauki dukkanin matakan da suka dace don farfaɗo da fannin ilimi, kiwon lafiya, ayyukan noma da kiwo da harkokin yau da kullum. Masu sauraro. duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin wakilinmu da ke birnin Niamey, Sule Muminu Barma, wanda ke cikin tawagar shugaban ƙasa. Sai ni Hassan mai na kaya da na shirya na gabatar ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A huta lafiya.
Tuwa gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannunmu da saduwa da kai a cikin shirin Malaika Karkara. Wannan shirin na zuwa maka ne daga gidan rediyon Vision FM da haɗin gwiwar gidan rediyon muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Sunana Adama Litongo da zan jagoranci shirin na yau. Da fatan mai sauraro za ka biyo mu sannu a hankali. Madalla, ko shin mai sauraro ka san garin da ya girmi birnin Gombe da shekaru 7 kuma har yanzu yake fama da rashin kayayyaki irin na more rayuwa a wannan karni na 21 da muke ciki? Waɗannan na daga cikin abubuwan da zaka ji a cikin wannan shiri. Da kuma muka yi tattaki zuwa garin Mala'ina da ke ƙarƙashin masarautar Gombe, garin da ake wa kirari da Mala'ina koren giwa. Kuma mun yi dacen saduwa da Malam Muhammad Baffaju, daya daga cikin dattawa kuma masu faɗa ji a garin na Mala'ina.
Kakanninmu sun tahi daga kafin mai gari, suka dawo suka zo Kondulo. Da Kondulo ne shine zaman Kano yake yanzu, haka da Kondulo yake nan ƙasa. Suka dawo wurin, suka ce to mun dawo nan, muna so babu fili, mun dawo nan. Sai sarkin Kondulo ya to ga arewa ga yamma ga koina, shi baya so yamma, kudu da yamma, arewa da baya, shi yana son ko kudu ko gabar. Sai a dawo da dutse mun saurare sai to kaso so nan. Da zo ne sai samu wani kuka anan sai kawo masallaci sai fara sara. Yana to kuma daga tashi daga yayi alƙawari da wannan dutsen nan sun yi alƙawari idan ya zo sai ya samu wuri yayi kyau ya je dauke shi da daula tare to dai dauke shi suka zo ai da zo sai da shekara biyu bai sai koma washan ba sai duka mun kai shekara biyu amma zai koma shan sai ya samu dutsen sai wani fa ta samu wuri sai mu koma sai ce ai wani kam tun da shekara biyu kai baka duba shi ya tafi ai ka same shi ba to sai doke sai kudu ta hanyar hudu sai ya je iso shi wani gari na samu wuri mai kyau maimakon mu zo nan mu dawo kawai sai za mu dawo ma to shi malami ne sosai dalo in an ko da yanzu ka san malami wanda ya fika za ka ba shi riƙe sai ya dawo da shi ya ɗauko sai suka zo nan suka bi da hanyar hudu suka zuwa nan sai ya bayi daga nan zuwa shi sai gidansu da bayansa da yaran gaba suka zauna shi wannan kwara ne nan to gari da shi malami ne shine malamin nan. Mala'in tarihinsa sunansa musamman shi sunansa Adamu ne amma musamman shi almajiri ne a malaminsa to sai aka ce to shi din nan malaye da shi sosai ito yanda bin zari kai da kai almajiri ne ka gaya koyar mata da ita matan yana zuwa na rubuta mata yana masa darasi hatta iya to sai yara kana almajiri kana suka ce masa malam malam inna shine malamin inna mata sun tantu man sunanta inna haka ne so sai sai to sai sai mai ka ba ba su gida Adamu ba sai ka ce malam inna sun haita fi haka har aka dawo aka zauna to shi ka sai sai daude sai ba sai zauna to duk mutumin da ya dawo idan ya je wajen dutse sai sai to in ba nasa ba sai to ka zo wajen malam inna sai ba ka sai ba shi gida ya ba shi gwana suka zauna ina san ya zo sai ba na da gida daga da yamma kare nan ya fi jama'a ne yawa to ya kai wata to dai sai ya rike to dan Allah sa har ban ya zo wajen kara kwana sai ma Allah masa da suka amma lokacin da Gombe ya dawo kamar yana shekara 7 ne suka yi sannan aka dawo Gombe
wato in na fahimce ka wannan gari na Mala'ina ya riga Gombe kafuwa da shekaru 7
kuma shekara 7 din nan yanzu shi suka tara daga Nafa suka dawo nan su suka tare su da abunci da kobi da kobi suka koko zauna gari
wato za iya cewa mutanen Mala'ina su ne suka tarbi mutanen Gombe lokacin da suka taso daga Nafa
suka tare su suka gari to suna tare a lokacin to sai almalina sai Allah masa rasuwa to sai aka yi to yanzu mai zati malamin shine ya sari gari dasu ne to amma kuma yanzu tun da wani sai aka ba sai aka sai dole ne ba ya tusa sai aka ba dansa dansa sai shekara 6 Allah masa rasuwa to sai kakan mu tai da yake ba ba sai ne sari gari yana ma to bai samu ba wannan ga shekara 15 ce mayar su.
To kamar waɗanne kalubale za a ce wannan gari na malamin ne yake fuskanta a halin yanzu?
To gaskiya mu da damuwa da yawa. Ka ganin mu dai da farko wato abin da dai ne gwamnati ne gwamnati. Na farko dai babu da hanya. Tun da muke babu da hanya, hanya na ya dame mu babu da shi har zuwa yanzu. Tabbata da muke so a yi mana. Muke so mana hanya, muke so taimaka mana. Cikin gari ashe hanya ya rasu gari mu ya wuce mu mu ji dai akan jama'a sauran jama'a inda muke so.
To kamar wani kirari ake wannan gari na malaina, mun san garuruwa da dama suna da kirari da suke amfani da shi a matsayin wanda dake an ji dai an san wuri kaza ne. Shi ma garin malaina yana da wani kirari da ake masa.
Lallai da mun kira da mun kada da karatu ne kana gari ba duk malamin da yana sai ya zauna ya karatu ne tafi kare da muke karatu na arabin nan muke sosai sosai sai yanzu ne da abun ka sha din an shiga boko da yawa sai aka bar wannan din wai sai aka daina zuwa amma lallai da nan garin malamai ne suna zuwa da gasken gasu da karatu ana sa tafiya dan mun abin da muke kira da kenan.
Wato garin malamin ne ya shahara wajen karatun addini islama
sosai sosai ba shi aka sosai banda.
To akwai wani kirari da ake wa garin na malamin na
kirari dai kaya ne aka mala inna musamman da aka je koran gewan na su suka zo ka samu gewaye a nan din da damusa su suka ko wani su suka shekara biyu kafin komai ya zauna daidai mu ga gori gewaye ana ba wato da ba mu ne kan mu ka buka gori gewaye kafin aje a kawo su zauna ma dai mun shekara biyu gori gewaye gaba daya
biye mutanen garin malamin da ke takama da shi
noma da karatu kuma da karatu ake
Malam Muhammad Bafaje kenan daya daga cikin dattawa mazauna garin Malaina wanda ya bayyana mana kadan daga cikin tarihin garin da kuma kalubalen da yake fuskanta. To da jin wannan kalubale da al'umar garin Malaina ke fuskanta na matsalar hanya, ba mu yi kasa guyo ba inda muka tuntubi kwamishinan ayyuka na jihar Gombe injiniya Abubakar Baffa ga kuma abin da yake cewa.
Akwai kwallon da ake road na Malaina to wa duka abin nan din zam iya provide road na ko ina a lokaci guda ba yanzu ne aka fara insha Allah sauran gurare nan ma za mu samu musu hanya domin muna da program na maganan township roads na Gombe Gombe township roads to ina ganin a wannan program din ma za mu akwai wasu hanyoyin malaina za mu yi su a ciki insha Allah yana cikin proposal din mu in Allah da za mu yi.
Commissioner ayyuka na jihar Gombe kenan injiniya Abubakar Baffa. To kuma da hakan za mu ja labulan shirin kuma a madadin sashin Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC da haɗin gwiwar gidan rediyon Vision FM Gombe da suka kawo mai sauraro wannan shiri sai mai kula da shirin Yusuf Isaac Baji sunana Adamu Ali Tongo da na shirya na gabatar ke mana fatan alkhairi
da dan gari
shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Kwarai ba shakka duk inda ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattako.
Shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba, al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabanninsu.
A zaure dattawa ke maganar gyara.
Su 'yan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki.
Ƙorafi daga bakin masu ƙorin.
Idan an zo a zaɓe a siyasance lokacin zaɓe, maza 'yan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zaɓe mu.
Shi yasa a zauren VOA 'yan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai 'yan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata, to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Zauren VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu.
Yeah.
Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.